abubuwan da ke haskaka halin mutum ta hanyar radadi da arziki. Domin ba mu kawo komai cikin duniya ba, kuma ba za mu iya daukar komai daga cikin ta ba. Timotheus ta fari sura 6 aya 7. Jason ya hadu da tsohon abokin sa dan shan shayi. Lokacin da abokin ya tambayi Jason, menene burin sa na yanzu a rayuwa? Sai ya tunani na dan lokaci yace, na sami damar gwada abubuwa da dama, kuma yanzu ba na jin kamar wani abu ya rige min. Ina cikin natsuwa inda nake. Amma sai ya tunani akan duk mawuyacin yanayi da ya ja shi zuwa wannan wuri, abubuwan da suka canja halinsa a yanzu. Duk muna da buƙatar radadi da arziki. Dukansu suna taimakawa wajen cire tarkacen rayuwa da bayyana gaskiyar halinmu. Halinmu yana girma a irin waɗannan lokutan. Yana nuna wanda muke da wanda muke zama. Rasa abu, rashin adalci, da rashin lafiya na iya jefa mu cikin bakin ciki da kadaici. Ko kuma zamu iya canza radadinmu zuwa tausayawa, laushi da juriya. Idan ka gane kyakkyawan abubuwa a rayuwarka, ka gode. Littafi mai tsarki ya tuna mana, ko da dukiyarka ta karu, kada zuciyarka ta makale a kai. Zabura sura 62 aya 10. Arzikin duniya ko matsayin mutum ba a tabbatar da shi, amma yana da tasiri sosai a rayuwarmu. Za mu iya rufe kanmu da sa'ar da muke samu, ko mu kalle shi da ido mai hangen nesa cewa ba dindindin bane. Ba wanda zai dauki dukiya ko mukamin aiki da shi zuwa mutuwa. To, yaya za mu yi amfani da waɗannan abubuwa mafi kyau yanzu? Idan ana neman ƙarin bayani, sai a tuntubi TWR Nigeria ko a kira 0800 6080 8.